الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدتادوا أولنا يمتي نا أشرين دبيو دواتا رمضان hijira ta 443 wadda ta yi daidai da 23 ga watan hudu shekara ta 2022 ta miladiya. Za mu yi majalisi na 22 a cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a wannan masallaci na alfurqan a cikin wannan wata na ramadan a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwanmu na musulmi baki daya, kuma Allah ya haskaka zukatanmu da hasken alqur'ani. Za mu tashi aya ta 14 a cikin suratul ankabut, amma kafin nan za mu amsa tambayoyi, wasu daga cikin tambayoyi da ƴan uwa suka turo. Wannan yace assalamu alaikum, malam Allah ya kara sani da ilimi da basira, amin. Ni tambaya ta ita ce, wani mutum ne yace min in na zagi shaydan, wai shaidan yana zuwa wajen Allah ya rama, shin dan Allah malam hakan gaske ne? To ai abin nan Allah shi ya fara zagin shaidan kuma ya nuna mana fasta'id billahi minash shaitanir rajim. Allah ya kira shi ar-rajim, inan ne abun nesantarwa daga rahmar Allah. Zai dai in zaka yi aikin zagin irin wannan zagin zaka yi ba kai zagi ba kai masa ashariya ba, ba kai masa ashariya ba, don rashin ladabi ne, ba haka aka koya mana ba. Shi ashariya kana saba ma harshenka, wato miyagun maganganu, alfasha. An sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laysa bi fahishin wala mutafahish, shi ba ne wato yasashen zance bane na batsa, ko ba mai kallafa ma kansa bane sai yayi, yace zai koya ya jiya, ya ma ake yi, ya ma ake ashariya yace zai yi. To ba a yi, a ka tsarkake harshenka daga abin da bai dace ba, ka tsaya akan abin da yazo na alqur'ani da sunna. Kamar a'udhu billahi minash shaitanir rajim, a'udhu billahi minka, la'natullahi alayka, duk waɗannan sun zo a cikin sunna. Da kuma a'udhu billahi min nafhihi wa nafthihi wa hamzi, duk waɗannan sai ka yi. Amma cewa wai yana zuwa ya zagi Allah, wane shi? Wa ya faɗa haka? Wannan babu wani nassi da ya zo a kan wannan, faɗan mutane ce kawai suke yi. Ai shi shaidan ya fi ƴan adam, wanda ba annabawa ba, ya fi ƴan adam sanin Allah, tunda shi ya san girman Allah. Gashi ne yace inni akhafullaha rabbal alamin, ni ina jin tsoron Allah ubangijin talikai. Amma ai shahidin inni akhafullaha rabbal alamin, inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu shadidul iqab, ina ganin abinda ba ku gani, ni ina jin tsoron Allah, Allah mai tsananin ukuba ne, shi ya san ukubar Allah. Ai wannan mushrikai, wannan ai mushrikai aka ce kada ku zagi waɗanda suke kira abokan, wato gumaka, wanda suke kira ba Allah ba, sai su je su zagi Allah, su mushrikai. Kafirai in ka zagi iyayen gijinsu sai su ma su rama su zagi Allah, shi ne Allah ya hana wannan, amma ba shaidan ba. Na'am. To wannan yace ina yi wa dakta da al-ramma fatan alkhairi tare da addu'ar Allah ya saka da alkhairi, amin. Yan agaji suna kokari sosai, ya kamata yan uwa a ci gaba da ba su haɗin kai, Allah ya saka musu da alkhairi, amin. Sannan yace tambaya ta anan shine inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin qala ja'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim. Ta yaya za mu haɗa waɗannan ayoyin sifofin sun zama hu ike nan, ko wasu sifofin za su shiga cikin wasu? In aka wato tambayar ta shine waɗannan ayoyi ne guda biyu a kissar annabi Musa, an ce yar wannan dattijo na Madian ta ce wanda yafi alherin ka dauka a matsayin dan sufuri shine kakkarfa amintacce. Shi kuma annabi Yusuf ya ce ka sanya ni a cikin taskokin kasa ni mai kiyayewa ne masani. Shine ce to sifofin hudu kenan ko ku sun shiga cikin juna. In kai lura sifofin dai biyu ne, ƙarfi da amana. Saboda haka nan da ya ce hafizun, wannan amana kenan, ni mai kiyayewa ne, mai amana ne, alim ilimi ƙarfi ne, shine sanin makamar aiki. Saboda haka shine dai alqawiyul amin din ce alquwwatu wal amana. Ita ce a cikin siyasar shar'iyya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya yi wannan bayanin ai ya kawo ayar suratu Yusuf din yace haka ita ma hafizun alim al-hafiz shine mai amana al-alim shine kakkarfa tunda ai karfin ba ya karfin kwanji ake nufi kawai ba kwanjin iyawa wato karfin iyawa wanda wata iyawar da ilimi za ta da sani sai kai abinda mai kwanji ba zai iya yi ba. Saboda haka karfin kowanne ya dace da irin munasabarsa. Saboda haka wannan babu sabani tsakanin ayoyin bal ma'anar su daidai take. Na'am? Lafiya duk tana ciki. Abinda dai ake nufi dai karfi na jiki da na kwakwalwa, karfi wanda yake nuna iyawa. To wanda ba shi da lafiya marili ai me zai iya? To sannan ya ce annabi Musa da ya zo garin Madiyana sun yi magana da matan nan, sannan har ya je gurin mahaifinsu. Hakan ya nuna cewa yare ɗaya suke yi kenan. To wato ya aka yi ya ji zan ya aka yi ya ji yaransu shi ne tambayar tasa ko? Da wata gina tambayar ko kuma zai ce da wani yare suka yi magana wannan na farko dai annabi Musa ya taso a cikin shi Isra'ili ne, bani Isra'il da suka zo Misra suna magana da yaren Kibtawa kuma waɗannan alkaryatu waɗanda suke kusa da juna a cikin gabas ta tsakiya babu mamaki akwai cakuɗuwa na sanin yare a tsakankaninsu. Kuma ma zai iya yiwuwa kan cewa akwai tafinta a tsakaninsu amma Allah ya naɗe a cikin kissa. To me na kane sai ka binci ko ka gano wannan? Ta zo ta ce masa inna abiya da okali ya jizyaka ajira ma ka saita lana. Allah da larabci ya gaya mana, da larabci ta yi masa magana? Amma dai ya yi maganar, ta faɗa mu ba shi rasan ko ta zo ta samu wani wanda yake a wajen yana ji ya masa kafinta, ko kuma annabi Musa yana jin yaren mutanen Madiyana su ma sun san yaren Kibtawa, ko kuma wataƙila duk gabaki ɗayansu ma suna yin yaren Ibriya ne, yaren Bani Isra'il, ko yaren ɗaya daga cikin mutanen gabas ta tsakiya. Duk wannan baya daga cikin abin da sai an bayyana mana a cikin Alkur'ani. Alkur'ani ba littafin tarihi ba ne, Alkur'ani littafin shari'a ne, ana kawo mana abin da zai zamanto za mu ɗauki izina da darasi a cikinsa. Kakka damu da irin wannan tunanin da irin wannan tambayar da ka so ka san da wani yare suka yi magana, kamar ka ce ne wato mala'iku ne yarensu in sun zo da wani yare mala'iku suke magana, sai ka ji har waɗansu ma masu surkulle suna cewa wai akwai wani yare wai shi sarayaniya da shi mala'iku suke magana. Da kuma ya ce falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi, tambaya ta a nan shi ne matan mutum suna shiga cikin ahalinsa da nassin wannan aya, me yasa wasu suke cire matan annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ahalinsa? A sai ka je ka tambaye su su da suke yi. Ai kaga shi a wannan ayar inda ka tuna lokacin da muka zo wannan ayar da ta kawo nace wannan shine dalili akan cewa matar mutum ana ba ana kiran matar mutum iyalinka tun daga sha haka Allah yake qala li ahlihi yace ma iyalinka wato matarsa ita kuma wannan ya dace a cikin hadisin ma na faɗa nace annabi gashi nan ibnu ashur ya kawo yace yazo a hadisi hadisin if wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira ba abinda na sani akan iyali na sai alheri annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa akan aisha yace ba abinda na sani akan iyali na sai alheri kaga nasti ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira aisha iyalinsa to wanda suka ce matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba iyalinsa bane to sai ka je ka tambaye su menene zai menene kuma iyali to saboda haka wannan ai sai ka ce wannan ya nuna hujja akan waɗanda suke cewa suke fitar da iya matan annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin iyalinsa ai abinda zaka ce kenan wajen tambayar amma ba ka ce me yasa wasu suke cire matan annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ahalinka ba ai domin abin nan wannan shine ya nuna batansu da suka cire su ai sai ka ce wannan ya nuna cewa kenan waɗanda suke cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam suke cire matan annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin iyalansu wato kenan magana su ta ci karo da alqur'ani shi kenan ka ba wa kanka ansa amma ka ce zaka ga kamar wato abinda suka faɗa shi ne daidai sai mu kokari kuma mu jawo na alqur'ani ya dace da tasu maganar a ba zan yi wannan ba bal alqur'ani ya nuna kan cewa su ne akan ba daidai ba sannan qala li ahlihim kutu annabi Musa alaihi salatu wassalam ya yi wa matarsa magana da cikar da sigar jam'i alhali kuwa ita kadai ce shin wannan yana daga cikin balagar alqur'ani ko abin da ake nufi wannan kyakkyawar tambaya ce da kai ahsan kuma kai tsokaci kyakkyawa annabi Musa sai ya ce ma iyalansa in kusu ku zauna bai ce mata in kusi ba ki zauna wannan yana daga cikin girmamawa da miji yake yi ma matarsa kuma Allah ya yi hikaya annabin Allah daga cikin ulul azmi minar rusul ga inda yake ma matarsa saboda haka in ka ce ma matarka honorable ka yi daidai baka zama mijinta ce ba ka yi koyi da manzon Allah annabin Allah Musa gaci Allah ya faɗa qala li ahlihim kutu ba ta tare da annabi Haruna annabi Musa ba shi ai shi kadai ya tafi me yasa yake shauƙin ya je ya ga annabi Haruna da ƴar uwarsa shi yasa da ya gama wannan ajalin shauƙin ne ya sanya shi ya ce to shi yana so ya tafi ya je wajen ƴan uwansa daga shi sai matarsa amma sai ya ce mata in ku zauna saboda girmamawa dan siga ce ta girmamawa mutum ɗaya amma ka zo masa da sigar jami jazakallahu khairan lokacin da muke tafsiri bani tambihi akan wannan ba kun ga irin yalwar ma'anonin alqur'ani siga ce ya gano wannan yayi tambaya kuma tambayar ta fitar mana da fa'ida saboda haka wanda suke jin tsoro dan sun girmama matansu sun yi musu magana ta nuna ladabi da girmamawa za a ce musu mijinta ce a ce musu mijinkanta ce ma arewa a faɗa saboda wannan shine irin ladabin da alqur'ani ya nuna mana to shi kenan ai su kenan dama tambayoyin ko wato sai wannan bari mu da Allah mu amsa wannan sannan wannan wai ya ce a ja hankalin mata waɗanda suke shan magani na dakatar musu da al'ada wai don kada su yi ramuwa ko kuma goman ƙarshe ta zo ba sa cikin tsarki su tuna wannan Allah ne ya rubuta musu a sharuwa lafiya to wannan istihadi kai amma gaskiya waɗansu malamai sun saba maka istihadinsa waɗansu malamai sun ce ya halatta mace ta sha magani wanda zai tsayar mata al'ada domin nufin ta yi wata ibada kamar ta je Madina tana ganin al'adar ta za ta zo mata har ta je ta dawo watakila ba za ta samu shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko kuma al'adar ta za ta zo wadda ta zarce har ta fita daga cikin Ramadan ba ta sami yin umra cikin Ramadan ba wanda dalilin zuwanta kenan Makka din dan ta yi umra cikin Ramadan to babu laifi ta sha magani da zai tsayar mata al'ada tare da shawaran likitanka. Yana ta nemi shawaran likitanka don ta ba ta irin maganin da za ta sha da kuma lokacin da za ta sha. Haka mace tana so ta yi amfani da goman ƙarshe don ta rinka samun sallah. Ta rinka samun sallah a cikin waɗannan darare masu albarka ta sha. Wannan manufa ce ingantatta. Kuma malamai sun yi fatawa da halaccin wannan. Babu abin da ya hana wannan. Babu abin da ya hana wannan. To shi da yake haka ne Allah ne ya rubuto musu. Amma Allah da ya rubuto musu kuma shi ya saukar da maganin da za a iya tsayar da shi. Ba sa so. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan abu ne wanda Allah ya rubuta ma banati Adam. Su yi haƙuri. To amma in sun samu hanyar da za su ije babu laifin su yi wannan. Wannan shi ne fatawar malamai na wannan zamani. Kuma na dama sun yi domin Shaikhul Islam Ibn Taymiyyah ya yi fatawa a kan macen da aka sake ta tana shayarwa. Ko bisa al'ada in tana shayarwa ba ta al'ada. Saboda haka ta ga iddarta za ta tsawo. Sai ta gama shayarwa sannan jini ya dawo mata watakila sai ta yi wajen shekara da rabi babu jini. Sannan in jini ya dawo mata sannan a ce ta fita daga idda. Sai ga watakila ta yi wajen shekara ɗaya da rabi tana idda. Shaikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce a cikin wannan ya ce babu laifi ta sha magani da zai dawo mata da al'ada. Domin ta samu ta fita daga cikin idda. Sai gaggawa fita daga cikin idda. Saboda haka bayan wani malamanmu suka fara irin wannan fatawa ba a kan wannan. Saboda haka wannan ijtihadi da ta yi marjuhi ne akwai wanda ya fi shi inganci. Wallahu ta'ala a'lam. Amin. Na'am. A'udhu
billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولئن ارسلنا نوحا الى قومه ولبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين.
الله يقول ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه والله تبت من أيقو النبي نوح يزوى زمكان أنسى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما سيزونا أتشنس شكرا دبو sai shekara ya zauna a cikinsu shekara dubu illa shekara hamsin wato shekara dubu ba hamsin yana kiransu zuwa ga tauhidin Allah fa akhadahum tufan sai ruwan tufana sai ya rike wato sai ya danke su ya kama su ma'ana wato sai ambaliyar ruwan tufana ya haɗiye su wahum zalimun alhali suna azzalimai wato da kafirce ma Allah da ƙaryata annabin Allah فأنجيناه وأصحاب السفينة في مكثير الدشي دشي دماء بوتات فلوكلي ودى سكتن شيء وتوت أن سكتن شيء تارد شيء أتشون فلوكل أتشين جرجم روا وجعلناها آية للعالمين كو مكثين ياشا كزمن تو آية وتو أبر إذنة أبر لورا للعالمين كتالكي وتو جديد كان كالكي وتو سوني هنذكر الله waɗanda suka zo a bayansu a kan cewar ga aƙibar waɗanda suka saba ma manzannin Allah. Allah maɗaukakin sarki ya buɗe da ƙistar annabi Nuhu domin nuna jimiri da juriya a kan wato a kan bin umarnin Allah. Kar mu manta wannan sura ta zo ne a kan bayanin cewar duk wanda suka yi imani kada su yi tsammanin ba za su sadaukar da kai ba. Sai jarabawa ta zo wanda jarabawar za ta tantance masu gaskiya da waɗanda suke imaninsu bai kai zuci ba a baki kawai yake waɗanda suke ba su da gaskiya a cikin da'awar imani. To sai Allah ya ambaci kissar annabawa ya buɗe da kissar annabi Nuhu wanda suke nuna haƙuri da juriya a kan jarabawar da Allah yake yi ma annabawa ta cewa su zauna lokaci mai tsawo suna ta yin da'awar amma mutane ba su amsa ba. Abinda zai sa wanda yake mai rauni ko wanda yake gaskiyar ba ta ratsa shi ba ba ta kai zuci ba sai ya bari ya ce anyi ba abinda ya zo sai ya ce shi dai ya zuci amma jurewarsa har tsawar wannan yadda har Allah jalla wa'ala ya ambaci adadin shekarun kaga ya nuna cewa akwai maƙasudi akwai manufa a cikin wannan ambato akwai izina cewar ya zauna shekara dubu ba hamsin wannan shekarun da'awar ta da yake nan shekarun wa'azin da yake ba wai shekarun da ya zauna a rayuwar duniya ba amma dangane da shekarun sa a rayuwar duniya wannan ba shi da wata manufa mai muhimmanci a cikin alqur'ani shi yasa Allah bai ambata ba shi yasa malaman tafsiri suke ta sabani a tsakankanin su wadansu suka ce ya an aiko shi yana dan shekara 40 yayin shekara 950 yana wa'azi bayan kuma Allah ya tsirar da shi yayin shekara 60 wato gabaki daya shekara 1050 kenan yayin a duniya amma wannan wadansu malamai sun ce ba haka ba amma da yake Allah bai gaya mana ba yana dan shekara nawa ya fara wa'azi bayan Allah ya tsirar da shi daga mutanansa ya halakar da mutanansa shekara nawa yayi a duniya Allah bai gaya mana wannan ba sai malaman tafsiri suka yi tafaffadan kauluka da suka zo musu wadansu daga labaran ahlul kitab wadansu kuma daga labaran al'umomi wadanda suke magabata wadanda masu rubutun tarihin musulunci suka kiyaye amma alqur'ani sai ya tsaya akan inda mahallin darasi yake mahallin darasin da ake so a ba mu shine tsawon muddar da yayi yana kira zuwa ga Allah wanda take nuna jimurinsa da hakurinsa da nuna cewar a cikin wannan akwai darasi ga mu'minai yayin da suka ji wannan sai su to wanda ma yayi waɗannan shekaru ya tsaya ya dage akan kira zuwa ga Allah yana daukan yana aiki da umarnin da Allah ya masa ballantana mu da shekarun namu nawa ne muka yi wannan sai da ƙara sa musu karfin gwiwa da jimuri to a cikin wannan kun ga an ba da darasi ga musulmin farko da kuma mu waɗanda muka biyo bayan su cewar kada wato tsananin wahala ya sanya ka ya raba ka da Allah komai tsananin wahala ka tsaya akan bin umarnin Allah karshe zai yi kyau kamar yadda ya faru da annabi Nuhu Allah ta'ala yake fa akhadahum tufan mutanen da suka karyata shi sai ga shi tufan ya kama su abinda ake nufi da tufan shine ruwa wanda yake mai tsananin yawa mai ambaliya kamar yadda Allah ya sifanta ya sifanta ruwan a cikin suratul qamar yace fa fatahna abwaba as-samai bima'in munhadir wa fajjarna al-ardha uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir muka bude kofofin sama da ruwa mai farara kuma muka mayar da kasa ta zamanto wato idaniyar ruwa tana uppugowa daga cikin ta wato ba ruwan sama bane kawai har daga kasa ma ruwan ya rinka bulbulowa sun sai duk ambaliyar da ake yi kamar irin wanda ake yi ake kwanan nan a South Africa din nan da mutane ɗaruruwa suka mutu kaga daga ruwan sama ne idan ruwan yayi ruwa ya shiga cikin koguna sai kuma yayi ambaliya ko kuma kawai ya rinka saboda tsananin kwararar sa dukkan wata hanya da ruwan zai bi sai kaga yana tafiya da duk abin da yake ciki sai wato ruwa irin wannan ruwa akwai shekarar da aka yi irin wannan ruwan mai yawan gaske mamako Amina lokacin aikin hajji Amina irin luxurious bus din nan da ido na da idan mutane da idan mu duk mun gani ka rinka tafiya a cikin ruwa kai ka ce abin nan a motar wasa ce wala haka ruwa ya rinka tafiya da ita kai ka ce motar wasa ce manyan luxurious bus haka ruwa ya rinka tafiya da shi to wannan ruwan sama ne kawai da yake ambaliya to balantana shi wannan ruwa ne da ba taɓa yin ta ba shi yasa ma aka sanya masa suna abtufan kasa ta fito da shi sama ma ta kwararo da shi to wannan ruwan shine ya kama su shine ya nutsar da su kuma Allah ya ce wahum zalimun aka nutsar da su alhali suna azzalimai wato suna masu shirka da Allah masu saba manzon Allah to shi kuma Allah madaukakin sarki sai ya tsirar da shi to wanda yake nuna sunnar Allah tare da annabawansa cewar kyakkyawan karshe yana gare su Allah yana tsirar da su daga halaka yayin da azabarsa ta sauka akan masu karyata manzannin Allah zai halakar da su su kuma manzanni Allah ya tsirar da su da wanda suka yi imani tare da su to ba sai Allah da ya ambata shi sai ya ce wa ashabas safina wato waɗanda suka yi imani da shi sunansu kenan ashabus safina dan dukkan waɗanda suke a bayan ƙasa Allah ya halakar da su in banda wanda suke cikin wannan falafali da shi da ma'abuta wannan jirgin ruwa Allah ya ce Allah ya tsirar da su kuma ya ce muka sanya ta wannan damirin yana komawa ya zuwa ga kwalakwalan ga zuwa ga jirgin ruwan ko kuma ga zuwa ga ita ainihin waki'ar halakar da mutanen annabi no duk aya za ta iya dauka jirgin idan ta koma ga jirgin ruwan na annabi no to wato Allah ya sanya ta ta zaman to aya ga talibai to akan wannan mecece ayar wato kenan ya batta a ganta to kuma kamar haka aka ruwaito domin kamar yanda wato aka ruwaito daga Qatada a cikin Sahihul Bukhari yace baqiyat baqayat safina ala al-judi hatta nazartuha awail hadhihi al-umma ragowar wannan jirgin ruwan yayi saura a farkon wannan al'umma akan dutsen al-judi haske da na ganta inji Qatada to shi dutsen al-judi an yi sabani a bigirarsa amma dai kusan sabanin duk kusan waje ɗaya ne an ce yana arewa da Mosul Mosul a cikin Iraq kake waɗansu kuma su ce yana wato yana kudancin Sham waɗansu kuma su ce yana kudancin Turkiya saboda haka a cikin duwatsun Turkiya yake amma dukkanin waɗannan wuraren silsila ce na duwatsu wanda babu mamaki in waɗansu in an faɗa in an ce arewa da Mosul zai shiga ɗaya daga cikin duwatsun kenan in an ce a kudu da Turkiya shi ma dangane da wanda yake Turkiya bigiran zai iya na yadda zai iya cewa a kudu kenan da ƙasar Turkiya kudu maso gabas haka zalika in an ce a kudancin Syria duk dai mawuƙi ɗaya ne a nan mantiƙar da take da ake ce mata mantiƙatul jazira al-jazira shine abin da ke tsakankanin kogin Dijila da kogin Furat Euphrates da Tigris wannan mantiƙar da ke tsakani wanda ya hada ƙasashe uku sune suke cikin wannan mantiƙar ana ce mata al-jazira tsibiri saboda kamar wato su kogunan guda biyu kowanne daga cikin su wato mamakon ruwa ne saboda haka ƙasar da ke tsakanin su sai ake kiranta al-jazira tsibiri kaga kamar Saudiya ce kaga Saudiya ƙasar Saudiya ana ce mata da Yemen ana ce musu jaziratul arab saboda in ka duba daga yamma akwai kogin bahar maliya daga gabas akwai kogin khalijul arabi a fashi arabian gulf daga kudu akwai indian ocean saboda haka sai ya zamanto kan cewa kamar ita wani tsibiri ne a tsakankanin wato tafka-tafkan ruwa masu yawa to haka nan ma wannan mantiƙar ta jazira ta hada ƙasar Iraq da ƙasar Syria da ƙasar Turkiya to a nan ariyar dutsen aljudi ita shi dutsen aljudi yake wanda Allah ya ambace shi da sunansa da cewa wasta al-judi to shi Qatada yace ya je dutsen judi din ya ga ragowar wannan kwalekwale ya ga ragowar wannan kwalekwale amma a yanzu cewar babu ita Ibn Ashur yake babu mamaki kankara ta lullube ta domin area ce da idan aka yi sanyi wato mantika ce da kankara take zuwa sosai ake snow saboda haka babu mamaki da shekaru da kuma kasancewar waje ne wanda yake ana kankara ga duwatsu kan cewa kankara za ta fito za ta gangaro ta zo ta rufe ta kun san ita kankarar da irin wannan kankarar da ake ce mata glacier idan ta zo tsakanin dutse da dutse tsakanin manya-manyan duwatsu sai ta zo ta cika wajen sai ya zamanto wato a sai ai wata da watanni ba ta zagwanye ba irin wannan ne ya samu Sayyidina Abdullahi ibn Umar a ƙasar Armenia aka ce ya zauna wata shida yana tsasaro to waɗansu suka ɗauka cewa duk shekarun da mutum zai yi a waje sai ya ta yin tsasaro shi kuwa da ya yi wata shida yana zaune yana jiran ƙanƙarar ta zagwanye a samu hanya ya wuce to kaga a cikin wannan hali za a ce ya zama ɗan gari za a ce ya zama mazauni ba yana zaune zaman jira ba ne to dole wannan matafiyi ne sai ya ta kasarunsa amma wanda ya je karatu an bashi ɗaki har da tiket ɗin ya rinka zuwa hutu yana ganin gida sai kuma ya ce wai shi matafiyi ne ba mazauni ba sai ya ce shi ba mazauni ba ne sai ya ta kasaru ta ga mutane sun je karatu Ingila ko China shekara hudu amma a shekara hudun nan duk kasaru suke yi wannan kuskuren fatawa ne to kuma wannan hujjar na Abdullahi ibn Umar bai zamanto abin da ya faru na Abdullahi ibn Umar bai zamanto hujja a gare shi ba a shahid shine cewar in muka ce Allah ya sanya wannan jirgin ruwa aya ga talibai wato ya batta domin mutane su gani su izina shine ma'anar aya wato su yi la'akari izina su dauki darasi daga cikin wannan dukkan talibai waɗanda suka zo bayan wannan sifar kuma haka ta zamanto iskar kwalakwalar annabi Nuhu ya zamanto shahararre ne mutanen Yahudawa abu ne wanda yake tabbatacce a cikin labarukansu mutanen Kirista ma tabbatacce ne a cikin labarukansu kai al'ummomi da dama a cikin gabas ta tsakiya duk suna da iskar labarin annabi Nuhu a cikin labarukansu saboda haka Allah ya bar batun kwalakwalan a matsayin aya ga talibai shi yasa zaka ga hatta a cikin zanen mutane sai su zanen ga annabi Nuhu su zanen kwalakwale mai hawa biyu ga hawa na mutane ga hawa na tsuntsaye mai hawa hawa kai ga hawa na dabbobi duk kowa wai haka kwalakwale saboda iskar Allah ya baki ta zamanto aya an san labarin to shine ma'ana ta biyu waja annaha ai waqi'ar ta ruwan tsufana da tsirar tsirar da Allah ya yi da bayinsa wanda suka yi imani a cikin jirgin ruwa Allah ya bar wannan ta zamanto aya to fuska biyu ta tafsiri wace ce mafi rinjaye zai iya daukan duk fuska biyu din domin dukkaninsu a haka suke dukkaninsu aya ne kissar annabi Nuhu aya ce ita wannan wannan kwalakwala wannan jirgin ruwa Allah ya bashi ya zamanto aya wanda suka gani ya zamanto musu aya ba za mu karyata katada ba tunda katada ya je ya gani amma yanzu abin da yake faruwa yanzu abin da yake faruwa na kan ana samun wato masu tafiya sai su je su ce sun je sun kwakulo kwalakwalan jirgin ruwan annabi Nuhu to har an mayar da shi kasuwanci mutanen da suke so su janyo ɗan yawon bude ido sai su je su ba da labari suke ai an zo a garinsu an gano wannan kwalakwalan don su kira kasuwa mutane a zo a yi ta kasuwanci domin ɗan Singapore an ce a Singapore ma wai an je an gano inda kwalakwalan annabi Nuhu ta sauka har an haƙo ta shine wannan ba zai zamanto hujja akan cewar ƙarya ne Allah bai bar ta zamanto aya ba domin a zahiri ita kanta kwalakwalan ita ce aya domin kamar yanda Allah ya faɗa a cikin suratul qamar yace wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur tajri bi ayunina jaza'an liman kana kufir walaqad taraknaha ayatan hal min muddakir kaga duk akan me ake magana akan kwalakwalan ne muka dauke shi akan jirgin ruwa ma'abucin wato a katakwaye alluna wa dusur da kusoshi yanda aka sassaka shi kenan tajribi a ayunina tana gudana akan idanunmu inji Allah jaza'an liman kana kufir kyakkyawan sakamako ga wanda aka kafirce masa yace wala qattaratnaha aya mun kyale ta ta zamanto aya kaga ai magana tana komawa ga ni zatu alwahin wa dusu ita wannan shi wannan jirgin ruwan kwalakwale saboda haka wannan shine zahiri Allah ya bar ta ta zamanto aya amma waɗanda masu inkarin labarurrukan annabawa masu inkarin abin da ke cikin Bible da abin da ke cikin Alkur'ani na cewa masu ilimin binciken tarihi da binciken abubuwan masu binciken archaeology da suke cewa babu wata hujja da ta nuna an samu wannan wannan abin da suka sani kenan akan nasu ilimin kenan dan ba su gani ba binciken mutum bai nuna akan babu wannan bai nuna kan cewa babu ba sai dai kace ka bincika baka gani ba amma ba kace babu ba domin duk randa wani yazo yace maka gashi shikenan maganar ka ta rushe yana da sauki ka tabbatar da abu amma yana da wuya ka kore shi in kana so ka kore abu sai ka kewaye ilimi wani ko zai kewaye ilimi in ba Allah ba saboda kan Allah ya faɗa yace ya barka wato an yi cikin Allah ya barka ta zamanto aya ga talibai to sannan Allah ta'ala to wannan shine kissar annabi Nuhu kissar annabi Nuhu Allah ya bar kissar ta zamanto aya ga talibai kuma ya bar kwalakwalanka a jirgin ruwan da ya tafi ya zamanto aya ga talibai wanda suka gani ya zamanto aya wanda ba su gani ba labarin zai zo musu kuma yana daga cikin labarin irin abin da ya zamanto mutawatir wato ana daukan sa daya bayan daya al'umma bayan al'umma kamar yanda yake yayin da aka saukar da Alkur'ani kuma shi yasa ba a tankama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ce masa to ai mu ba mu ji labarin ba, bal abu ne wanda yake iska ce wanda labarika ne wanda yake yana tare da su sun sani, saboda haka ba su yi masa itirabi ko su ce ba haka yake ba. Hatta waɗanda suke da ilimin mutanen farko malaman Yahudawa da Nasara da sun yi masa inkari da an kiyaye inkarin, saboda ana da buƙatar sanin abin da yake zai nuna a ƙalubale ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wajen su waɗanda ba su musulunta ba. Inda suna da shi da sun kiyaye shi, kasancewar ba su kawo ba dalili ne akan cewa ba wanda ya san kama Alkur'ani akan abin da ya ambata dangane da kissar Annabi Nuh da kuma sha'anin wannan jirgin ruwa da Allah ya tsirar da bayinsa a ciki. Na'am. Kuma mun aiko Ibrahim, shine wa Ibrahim ai wa laqad arsalna Ibrahim, can a kisan Annabi Nuhu sai da ya rantse yace wa laqad arsalna Nuha, me yasa Allah zai rantse? Saboda an sanya waɗanda ba su san kisar Annabi Nuhu ba kamar masu inkarin ma an yi Annabi Nuhu ne, sai Allah ya rantse dan kasan ana gaya masa da rantsuwa da gare shi. To yace kuma mun aiko Ibrahim, ifqala mun aiko Ibrahim, mun aiko shi yayin da yace ma mutanansa i'budullah, ku bauta ma Allah. Nan shine kawai inda Allah yake ifqala liqaumihi, amma ko ina zaka ji Allah yana cewa ifqala liabihi wa qaumihi ma za ta'budu, ifqala liabihi wa qaumihi ma ta'budu, ifqala liabihi wa qaumihi i'budullah, amma anan sai yake ifqala liqaumihi, ba a faɗi mahaifin ba, saboda maksudi a nuna umumin da'awarsa a can ku duk ana ambaton, saboda iftar tana da alaka da mahaifinsa akan yadda wato ya saba ma mahaifinsa wajen tauhidi. Yayin da yace ma mutanansa i'budullah, ku bauta ma Allah, wannan ishara ne ga cewa ba sa bautar Allah, ba su san su bauta ma Allah ba. To Annabi Ibrahim yace musu ku bauta ma Allah, wattaquhu, kuma ku ji tsoronsa, wato ku ji tsoronsa saboda ya cancanci a ji tsoronsa, saboda girmansa da kuma girman ukubarsa da kuma tsananin ukubarsa. Zalikum khairun lakum, wannan shine yafi wannan abin nan da nake gaya muku shi yafi alkhairi a gare ku, wato daga abin da kuke a kai na bautar gumaka, in kuntum ta'lamun, in dai ku kun kasance kuna sani, wato in kun kasance kuna sani nan a wato in kun kasance ko dai ka dauki cewa kuna sanin cewar bautar gumaka ba komai bace, sai zamanto alima yana babunsa na fi'lul muta'addi, kamar ka ce alimtu shay'an, na san wani abu, wato in kun san gurbata da bacin bautar gumaka to bautar Allah ita ta fi muku alkhairi. Ko kuma a ba ma ta'alamuna sifar fi'lil lazim, a ce in kun kasance ku masana ne masu ilimi, in kun kasance masu ilimi to bautar Allah ta fi muku. Wannan ma'anar akwai babban darasi a ciki, wato in dai kana da ilimi, in dai kai ka sifanci da sifar ilimi to ka bautar, za ka san cewa bautar Allah ta fi alheri. In ka baka san wannan ba to wallahi duk ilimin ka kai kasur gumin jahili ne. Shine wani daga cikin turawa da ya musulunta yake faɗan wata kalma, tun ina ɗan saurayi wata ran ya gaya mana wannan maganar take kayatar da ni da muka haɗu da shi a Norwich, yake cewa the highest function of the intellect is to know that there is no God but Allah. Mafi girman aikin hankali da basira shine mutum ya san cewa la ilaha illallah. Duk basirarka, duk sanin physics ɗinka, duk sanin mathematics ɗinka, in baka san la ilaha illallah ba kai kasur gumin jahili ne. To kaga abinda Annabi Ibrahim ya ce musu kenan, zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun, in kuma abuta sani ne to ku san cewar babu abu, ku bauta ma Allah ku ji tsoronsa, wannan shine yafi alkhairi. Domin na farko dai ka san cewar Allah shine ya cancanci a bauta masa, to in dai kana da hankali ka san babu kamar Allah, ka san shi kadai ne da babu kamar sa. In ku shi kadai ne da babu kamar sa to babu wanda ya cancanci ka rusuna masa, ka bauta masa, ka jawo gare shi in ba shi ba.
saboda haka wannan magana ce ta wato amfani da hankali da basira. In dai ilimi na gaske ne, ilimi ne, to abinda zai nuni gare shi shine bautar Allah ita ce alheri. To shi yasa waɗanda duk suke koyar da ilimi na ɗabi'a su cire Allah a ciki, ba abinda suke illa ɓarna, domin sun san in dai aka tsaya aka koyar da ilimin a haƙiƙaninsa, to abinda zai kai mutane zuwa gare shi shine la ilaha illallah. Dukkan wanda ya tsaya ya karanta ilimi na haƙiƙa, to abinda zai kai shi zuwa gare shi kenan. Domin daga in dai ka san ilimi, za ka ga abu na halittar Allah da babu abinda za ka ce, sai ka ce subhanallah, tsarki ya tabbata ga Allah, ka tsarkake shi, ka ɗaukaka shi, saboda ganin gwanintarsa da iyawarsa. Suka sai ka ji sun ce how marvelous is nature, abinda za su ce kenan, abu da ba shi da ma'ana, me abun mamaki a nature, saboda baka san nature ba, bayan kuma ba wani abu ne illa aikin mazahir ne na aikin Allah. To ka musanta Allah amma ka tabbatar da kayatarwa da iyawa da gwanancewa da ɗaukaka a cikin abin da yake na aikin Allah ne, amma shi Allah ka kare shi, baka tabbatar da shi ba, ba abin da yake sanya mutane suke wannan illa taqlidi, taqlidi suke yi, wato suke ta yaya za a yi ce mu yi imani. Me sauran peers din mu, sa'annin mu wanda muke tare, muke zama, muke tafiya, muke rubuce-rubuce da su, ake ce musu professor wane, professor wane, wane wane, me sauku, me kuma za su ce a ce wai yau kuma na musulunta, yau na yarda da Allah, na yarda da addini, wannan taqlidin shine yake hana su. Kamar su Abu Jahal ne fa, ba su da bambanci, sun gane gaskiya ne, suka ce to amma ya za a yi mu yarda, in muka yarda mun sallama ya fi mu kenan, to su ma haka suke faɗa, in muka yarda wato mun sallama malam mai tafsiri ya fi mu kenan, za mu zo mu koya a wajensa, bayan mu profesoci ne da muka san equation, da muka san complex variable, ya za mu rusuna ga wannan? To illa shi ne wannan, girman kai ne. To amma kaga sai Annabi Ibrahim, kaga abin da ya ce ma mutanensa, kun ga haka annabawa suke, annabawa sun zo da abin da yake ya sha ya ƙetare ilimin jama'a, kuma suna janyo hankalinsu ya zuwa ga abin da zai zamanto ya ba su ilimi mai amfani, ilimi mai amfani. To sannan Allah ta'ala ya ce mana
إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا لبلاغ مبين.
الله تعالى يقول إنما تعبدون من دون الله. Allah yana hikaito mana abin da Annabi Ibrahim ya faɗa, ga wato wa'azinka, yace abin da kuke bauta ma ba Allah ba, dahir ba komai bane illa gumaka, wato da kuka sassaka su kuka zana su, wa takhluquna ifka, kuma kirkirar ƙarya kuke yi, ƙarya kuke kirkirowa, kuke dangantawa ya zuwa gare su a wajen sanya musu suna cewa su iyayen gidi ne da labarukan da kuke bayarwa a kan su. Innal ladina ta'buduna min dunillah, lallai waɗanda kuke bauta ma ba Allah ba, haƙiƙa ba sa mallakar arziki, wani arziki a gare ku, ko ƙanƙani ko babba, shine ma'anar rizqa da aka kawo shi na kira, ba sa mallakar wani arziki ko yaba yake a gare ku. Fabtagu indallahi rizq, ku nemi arziki da baki ɗayansa a wajen Allah. Wa'buduhu, ku bauta masa. Washkuru lahu, ku yi godiya, ku keɓance shi da godiya, domin shine ma'anar washkuru lahu, ba a ce washkuruhu ba, ku yi godiya, godiyar da ta keɓance shi, wato ku keɓance shi da godiya, domin shi kadai ne ya yi muku ni'imar da ba abin da ba wanda ya yi muku wannan ni'imar. Ilaihi turja'un, gare shi za a mayar da ku. To Annabi Ibrahim bayan ya ce su bauta ma Allah, sai kuma ya rusa shirka yace abinda kuke bauta ma ba Allah ba wato autan alwatan shine abinda aka tattaka mai jiki sabanin asanam asanam shi zai dauka kowane itace kowane dutse ko kowane itace amma shi alwatan sai an yi shi a sifar ko a sifar mutum ko a sifar wata dabba ko zaki ko a sifar rana ko a sifar wani tauraro abinda dai mushrikai suke yi na yin mutumin tuni wanda zai zama tushe ne abun bautar su kamar da yanda kuke ganin inda suna yi ga sunan a yi su da wani da takobi wani a yi shi da sifar mace mai kyau kowanne dai a sassaka shi ce to wanda kuke bauta ma fa ku ne kuka je kuka zana waɗannan abubuwan wa takhluquna iska kuma kuke kirkirar karairaki akan su sai ce ai kun ga wannan da muka zana muku wannan da kuke gani kun gan shi ba ga shi da takobi a hannunsa ba to ai waɗanda mutane ne suka zo za su cimma mutanen garin saboda haka shi kuma yana nan ba san yana nan ba da takobinsa saboda haka duk ya gama da su saboda mutanen garin shi suke yi mai yanka saboda haka sai a ce abin da ya kamata ya wajaba ku yi duk ran da kuke jin tsoro duk ran da za ku tafi yaki to sai an samu wani yanka an yi masa wani lokaci ma har yankan mutum ko a ce idan za a gina kofar gari wadda za ta ba da kariya sai an je an samo ƴan mata waɗanda suke ba su daɗe da fara haila ba sai a je a sanya su a cikin ginin kofar a gina kofar tare da su suna da rai duk an yi wannan a cikin basu a cikin bautar shirka ko kuma a ce idan lokacin ruwa ya zo kogi yana ambaliya dole sai an je an kai masa yaro jariri da aka sabuwar haihuwa an je an jefa shi a ciki saboda aka tashi ana ta neman aka ji mutane ana cewa an nemi yaro an rasa nan ku sun sace shi sun jefa shi a cikin ruwa to duk wannan kirkire-kirkiren ƙaryar haka mushrikai suka yi da haka shaidan ya rinka wato mugusta ma dan adam ya mayar da dan adam bawansa yanzu irin yadda ake yin yanzu irin yadda ake yin abubuwa na tsaface-tsaface bisa irin ƙaryar da ake kirkira na kan cewa wani aljani shaidan ne duk zai zo ya zayyana wa mutane to kaga yadda addinin musulunci yake ƴantar da mutane yake rubuza canfi yake rubuza asasin addinin shaidan in yad'una min dunihi illa inasa wa in yad'una illa shaytanan marida a ƙarshen ta shaidan ake bauta ma domin shaidan ne ya sawwala musu shine yace annabi ibrahim ya gaya musu wa takhluquna iska kuna kirkira ƙarya ne dan kowane gunki ka gani in ka je ka zauna da masu bautar za su gaya maka ga labarinsa kowane aljani ko baraha ko dan galadima ko dan wane ne ko wane ne sai ka ji wata kisa tare da shi ake ai abin da ya sa shi baraha ga kaza kaza ne sai an faɗa to duk shine wannan wanda annabi bai yake faɗa wa takhluquna iska to sannan abinda kuma ya sa suke yin shirka neman arziki suke ai dole sai mun yi haka dan arzikin mu yanzu dole sai mun yi abinda za a kaima lokacin farkon damuna akwai irin abinda za a ibadar da za a yi ta musamman wanda shine zai sa a samu ruwan sama in aka samu ruwan sama ya banya ta fito lokacin girbi akwai ta musamman da za a yi domin girbi ya zo saboda haka suna ganin arzikin da yake zuwa musu daga wajen gumakan ne to shine annabi ibrahim yace musu in waɗanda kuke bauta ma ba Allah ba ba sa mallakar wani arziki a gare ku ba su ne suke sa ruwan sama yake zuwa ba su ne suke sa girbi yake yin albarka ba babu wani arziki shi yasa ya kawo shi da fi Allah ya ambace shi da figan nakira a larabci yana nufin la min qalilin wala min kathir la kankani wala babba babu wani arziki da suke mallaka sai ce musu ku nemi arziki gabaki ɗayansa sai ya kawo shi da figar alif lil istighraq ku nemi arziki gabaki ɗayansa a wajen Allah domin shine hakikatan yake azurtawa ku nemi arziki gabaki ɗayansa a wajen Allah ku bauta masa kuma ku yi keɓance shi da godiya kuma sai ya kawo ya wato bayan bauta da godiya wanda wannan ita ce ainihin hakikanin bawa, hakikanin dan adam zai samu kansa a cikin jin cewar ya cika burin abin da yasa aka yi shi, yayin da ya zama to mai bautar Allah, mai godiya ga Allah. Ba abin da zai ba mu zuciyar dan adam nutsuwa ya ji dadi, irin ya tashi ya bauta ga Allah, ya je na gode ma Allah, zai ji farin ciki da nutsuwa wanda babu abinda wani abu na duniya da zai bashi wannan. Abinda zuciya take ji yayin da ta zamanto ta yi bauta, ta rusuna ma Allah, ta yi godiya ga Allah, ba abinda na duniya da zai baka wannan, ba wani abu na duniya da zai baka wannan. To shi yasa ake son, ake roƙon Allah ya ba mu daɗin da'a gare shi. Wannan daɗin da zaka ji, zaka ji kan cewa kai yau da za a ce an je aljanna, babu wannan daɗin ibadar da ake ji yayin da ake yin tasbihi ga Allah, sai ka ce ni'imar aljanna takaitatta ce. Shi yasa Allah bai halamta ma ƴan aljanna tasbihi ba, da'awahum fiha subhanaka allahumma, har aljanna sai sun yi tasbihi, saboda akwai ni'ima da take zuwa ma zuciyar dan adam yayin da yayi wannan bautar ga Allah, wanda duk jin daɗin duniya da matan aljanna da ƴaƴan itatuwar da kogunan ruwan, da ruwan, da giyar, da madarar, da zumar, duk wannan ba za su sa masa wannan ni'imar da zai ji ba, irin ni'imar cewar gashi yana tasbihi ga Allah. To shi yasa yake ku bauta masa, ku yi godiya a gare shi, sannan sai yace ilaihi turja'un, kuma fa gare shi za a komar da ku, sai ya haɗa tauhidi da tashin alkiyama. To kamar yadda za ku yi imani da tauhidi, to ku san kuma fa gare shi za a mayar da ku. Wannan zai sanya wato a cikin wa'azin bayan kai tunani da hankalinka, to kuma ka ji tsoro, ka ji tsoro na ruko ne, fresh ban tsoro, gare shi za ka koma. To shi saboda dan adam ban tsoro akan, a bashi tsoro akan cewa to ka kuka da kanka fa, yana tasiri akan dan adam. Wallahi in ka gaya mutum wannan, ko ya bayyana cewa bai yi gizo ba a zuciyarsa, ya san abin da yake ji. To shi yasa alqur'ani yake yin narko, yake ilaihi turja'un. To sannan yace wa in tukadzibu, in kuma kuka karyata, faqad kadzaba umamun min qablikum, al'umumi gabanin ku sun karyata. To kuma tunda mutane ne waɗanda sun san al'umumi a kewaye da su, za su san tarihi. Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin, babu wani abu da ke kan manzo illa al-isarwa bayyananna. Wato dan kuna cewa za ku huce haushi, ku ce mu ma din mun karyata, dan ka ce mana al'umumi gabanin mu sun karyata, to mu ma mun karyata. To dan kun gaya mun wannan, kada ku ɗauka wannan zai sa ku huce haushi a kaina, domin shi manzo ba abin da yake kansa illa isarwa bayyananna. Zan ci gaba da gaya muku, domin ba jin haushi zan yi ba dan kun ce kun karyata, wannan ba zai hana ni in ci gaba da isar muku ba, domin ni abin da aka gaya muku mun ce aka umarce ni da shi kenan. Sannan Allah ta'ala yake
أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.
أَوَلَمْ يَرَوْا شِنْ بَسْ جَنِي بَنِي كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ يَا اللَّهِ يَكِي فَارَ حَلِبْتَ ثُمَّ يُعِيدُهُ سَنَّا أَلَّا يَنَا دَاوُدَ حَلِبْتَ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لَلَّي وَنَّا مِسَوْتِينِ إِذَا. To wannan zahiri shi gaba ne da hikayar abinda annabi Ibrahim ya gaya mutanensa, duk da waɗansu masu limanin tafsiri sun ce a'a wannan Allah ya tsayar da kisar annabi Ibrahim ne, sai kuma ya fuskanci wa'azi ga waɗanda ake karanta musu Alƙur'ani, Quraishi da kuma sauran al'umma da za su zo bayansu, cewa a janyo hankalinsu su yi tunani. Amma zahiri duk wannan kisar annabi Ibrahim ce, tunda kaga daga baya da ya faɗi wannan, sai Allah ce fa ma kana jawaba qaumihi, to bayan duk wannan jawabin mutanansa bai kasance ba sai kaza. So da ka annabi Ibrahim haka yace ma mutanansa, kuma ma ya abin da yake karfafa wannan shine qira'ar hamza da kisa'i da halaf, alam tarau kaifa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'idu, ba ku gani ba, kaga sai aka wato annabi Ibrahim ya fuskance su da gaya musu wannan. Wato wannan jan hankali ne kan su duba aikin Allah, halittar Allah. Ku duba ku gaya Allah yake faran halitta, ta yaya za ku duba ku gaya Allah yake faran halitta? Haihuwar ƴaƴa da fitar da tsirrai, ka ga mace ta ɗauki ciki, kawai kana ganin ciki yana tashi yana tashi, har lokaci zai zo da za ka ga ya so ma ya soma a bubuta nan bubuta nan nan da nan sai kaga ta kirawo uba ta zo ka gani ya soma motsi ka zo kana gani baka san abinda Allah yake yi baka san da wata kama zai fito ba ko ka je kai scanning an ce namiji ne an ce mace ce namijin yaya zai yi kamar ka zai yi kamar ta zai yi kamar iyaye baka sani ba kana jira ka ga halittar Allah ta fito kai zuba Allah ne yake halitta ba ka san ba United Nations ne suka yi maka wannan ba ka san ba taron geneticists ne masu genetic suka zo suka hada maka suka yi maka ya sunan wannan doli wanda za a ce sun yi doli ba masu doli ne suka zo suka yi maka wannan ba Allah ne yake fara halitta kana gani da lam yakun shay'an madhkura ba a san shi ba ko suna ba a sa masa ba ko ma ban ba a taba haduwa ba sai gashi Allah ya fari shi to yanzu wanda yake yin wannan ya dawo ya sake yin halittar zai gagara ba zai gagare shi ba shi yasa sai ce summa yu'iduhu to wannan ba wato ba da labari ake sannan Allah yana dawo da wata halittar inna zalika ala Allah yasir wannan mai sauki ne a wajen Allah kamar yanda ya faru halittar ya zamanto mai sauki a gare shi dawowa da halittar ita ma mai sauki ce a gare shi wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alayhi shine ya faru halitta kuma yake dawo da shi kuma shine mafi sauki a gare shi mafi sauki a gare shi da babu ya kawo to ballantana da an yi ya dawo da wanda yake dama an yi shi wane ne yafi wahala na farko wanda da babu ya fare shi to yayi wanda yake babu ya fare shi ballantana wanda yake dama akwai shi ya dawo da shi shi yasa yake wa huwa ahwanu alayhi to mun cin ne lokacin mu Allah ya sa mana albarka a cikin wannan lokaci hukumar a sa ido da kulawa da kamfanin da sha'anin waya masu airtime da data su ce su wanda suke kula da su iyayensu to suna so akwai bayanai da wanda suka tanada ga al'umma kuma sukan je wajen tarurruka da mutane suke halarta domin su bayyana abu wato ayyuka su bayyana abubuwa da mutane suke buƙatar su sani dangane da sha'anin harkar waya din nan wanda tana hannun kusan kowa kuma amma akwai muhimman abubuwa da ya kamata a ce an sani to za mu ba su dama da Allah jama'a dan yi hakuri ɗan minti 10 za su yi bayani insha Allah abin da zai amfane mu bismillah sai su zo a yi zaman ka a ramar a yi sai su zauna ta kuma da Ali kawo kujerar nan a zauna ta sa tabarau
Assalamu alaikum wa shine sa ido a kan yadda ake yi da ke shagowa a kuma ta zuwa a cikin bada nan ciki ga kowa ya yi haka haka wani tun daga kan wani yawon kan wani da hannuwa zuwa ƙanana masu amfani da mafi da kaki a cikin titi da masu yin kaka wuce da kake da mafi to daga cikin wani da zuwa wani hukuma ɗaya daga ciki shi ne haliwa ilmantarwa da kasashen da jama'a kan wani 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 kan da sai na da manual misali so kai da an kace waya kace line waya kai rijista kana amfani da shi zaka iya gamuwa da sai wata ilmin matsala ko wani abu da bai gamshi ka ba ko kuma wani abu da shafi haƙinka da aka taba ba da izinin ka ba so wannan kuma tana da kaida shine yanda in ka sai abu bai maka ba akwai wata irin kaida ta doka akwai terms and conditions wanda mu a kaida jama'an nan ban kamar a ce mutanen Najeriya ban suka damuwa mu karanta kaidoji na contract saboda contract ce da abin da ka saya ka sa kuɗi kana da haƙi ka a baka abin da kake bukata haka zalika kana da kuma haƙi nauyi akan ka na tabiya abin da kai amfani da shi saboda haka idan har ka samu wata tangarda ko yaya take to abin da kake fari shine ga wanda suka sani kamfanin wayan nan manya da yawanci su ne suka fi kowa muhimmiyar rawa akan harkokin sadarwa akwai nambobi da kowace kafar sadarwa da aka bata ta bawa jama'a a misali MTN 180 Airtel 111 a misali in kana da ƙorafi amfaninsa shine ba sai ka ɗauka ba ka tafi wurinsu ba a'a ka ɗau waya ko a ina kake ka buga kuma hukuma ta mai shi kyauta da shekarun baya shekara 20 baya sai an biya naira 25 ake kira daga baya hukuma ta zuciya a'a bai kamata kuma ka sai kaya kana da matsala kuma kana da ƙorafi a ce sai ka biya za kuma ka kai ƙorafinka ba so aka mai da shi kyauta saboda haka a rana in ko ina kake ka ɗau waya ka buga a doka shine ina da ƙorafi matsala kaza maybe ka sa kati ka duba ka ga wata gari baka hukuku ba baka san dalili ba so ka kai musu wannan ƙorafi idan har baka gamsu ba to akwai namba da mun ga muka fitar da ita yanzu 622 ita kowanne ne to kake amfani da shi in ka kira wannan directly zaka kira hukumar mu cewa to ga matsala ta kamfani kaza yau kwana guda sun alƙawari za su maganin tafasi ba abin nufi dai shine ka ɗaukaka wata ƙorafi naka da in Allah ya bi daga nan kuma za a bi maka haƙinka a tabbatar maka wannan namba 622 kowa ne ya kamata a same shi saboda mutum bai san yadda zai tsinci kansa ba yana buƙatar adadi ko taimako abu na biyu shine shekarun baya an san akan damu jama'a da saƙon waya a sa aika maka talle ko ka sayi kaza ka sai kaza ko da kana buƙata ko baka buƙata saboda haka sai kuma ta fito da wani tsari akwai namba 2442 ita namban nan an fito da ita saboda ka dakatar cewa ba na so a dinga damuna saboda da hawaya za a kira ka a waya sai ka ɗauka sai ka zane maka talle a misali so amfanin wannan numba shine idan ka yi ta za ta taimaka maka wajen tsaye da duk wani abin da ba ka buƙata haka zalika shi ma idan har ka aika wannan za ka aika so ka aika wa wannan numba 2442 in ka tura duk ne to kuke amfani da shi ya kamata a tsayar idan bai tsaya ba bayan kwana ɗaya maximum 20 ce awa 24 ake cewa 2442 za ka kira wannan namba 622 ka sake mai da korafinka mu kuma daga nan za mu bi mu tabbatar cewa an dakatar da wannan abin da yake na damun jama'a sai namba wata mai muhimmanci da kusan ki bamu gama sanin ta ba kamar yadda ake a turai suke da lambobin emergency number a ce 911 a America misali to muna da ita da guda ɗin wanda muka fita ita a Najeriya 112 kana nan akwai a state 32 a yanzu akwai ta kanan nan wannan namba ita kuma saboda matsalar wani abu da zai faru ko taimakon gaggawa ko harkar tsaro ko a ina kake in ka ɗauka ka buga 1-1-2 ita ce namba da mutane sun kula yan rasulci suna rubutawa a jikin motocin ko hatsari ko wani abu wannan namba hukumar mutum ne ta fi take gina wuri ta samar da kayan aiki sai a danka wa hukumar jiha su kuma su ci gaba da amfani da ita saboda wannan shine ko menene harkar lafiya ce a harkar gobara harkar wane ne komi dare awa 24 tana aiki sai mutum ya amfani da wannan dama ya kira saboda ka faɗi abin da yake damun ka insha Allah za a samu wanda suka maka ɗauki cikin gaggawa abu na biyu shine wannan maganar haɗa layin ɗan ƙasa da kati wanda na san jama'a kusan kwanan ne shine abin da yake kan yake hannun kowa da bakin kowa dalilin haɗa layi da kashin ɗan ƙasa mun san cewa muna fama da matsalar tsaro a ƙasar nan bakin yanzu ba mun san cewa akwai matsaloli na cewa an fito da doka a shekarar 2010 na cewa lalle kowa ya yi rijistar layin wayarsa to amma tsarin rijistar da aka yi akwai matsaloli da yawa da muka fahimci cewa ana samun wasu ɓata gari saboda duk wata doka da aka kawo in jama'a ba su yi ƙoƙarin su bi ta ba in jama'a ba su yi ƙoƙarin su yi amfani da ita ba bayan da za ta amfani da ba saboda an fito da wannan tsari ne saboda a samu wani abu ne da yake nan na duk wani wanda yake amfani da layi yanda layi ne ya zama kowa yana da shi ya zama mana dole kusan ba yanda za a ce baka rawa in ba haka ba za ka zama kamar ka shiga wani hali saboda haka akan samu matsaloli sai a bincike ya kama a rasa waye ne nan ba yana iya rikicin abubuwan da har yanzu suke ci mana tuwa akwai lambobi da yawa da yawan da suka riga suka fita a haka saboda haka doka ta fitar da cewa daga 31 ga watan mars ɗin nan da ya wuce duk katin da ba a haɗa shi da layi ba ya kamata a ce an tsaye da shi daga yin waya sai dai ko a yi maka waya an ba da dama ne saboda mutane su samu dama ka nufi hukumar sadarwa da kake amfani da ita kamfanin sadarwa su gyara maka saboda bayan haka kuma an fito da lambobi da za ka iya amfani da su maimakon ba sai ka tafi da kanka ka ɗaure ka danna kowanne a cikinsu kowanne in mutum yana amfani da google ko in ka kira lambar su kowanne da kada Allah yana son haɗa kati na ko ya ake haɗa kati za ka samu ko kuma mutum zai kira lambar mu 622 din nan domin ƙarin haske yanda ba sai ka tafi ka kai kanka hukumar kamfanin waya ba kafin a gyara za ka gyara da kanka sai abu na kusan ƙarshe maganar harkar waya da yanar gizon nan kusan ta zama babu wata waya yanzu mafi ƙarancin waya ma da za ka yi tunanin komi ɗan ƙantata in dai za ka samu da data da yawa za ka ga za ka shiga facebook za ka amfani da whatsapp to abu ya zo kuma da zamani cewa maimakon a ce saboda a doka yaro a gwamnatin najeriya in bai kai shekara 17 ba 18 ba bai da izinin samun abu nasa na kansa to ya zamto cewa yawanci 'ya'yanmu musamman zaman gida da aka yi lokacin corona mun ga cewa makarantu da yawa a waya ake amfani da haka aka yi karatu da haka aka dinga yi saboda haka ya zamto dole 'ya'yanka ko sun kai munzali ko ba su kai munzali ba ba ka da dama dole ka ba su dama su amfani da wannan kafar sadarwa saboda amfanin kansu abu tana da amfani da yawa sannan akwai matsaloli da yawa to daga ciki shine shi abu da ake so kare haƙƙin yara kare yara daga faɗawa sarkon fitina-fitinar zamani na wannan intanet kafar intanet ba ta mu bace yin ta kawo mana sun daɗe suna amfani da kamun ta zo mana nan saboda haka tana da amfaninta tana da sharrin da za a yi amfani da shi saboda haka a ƙa'ida iyaye tun da ya zama dole bayan da za mu yi to sai mu sa ido wani irin abubuwa hukumar mu tana da bayanai irin wani abin da muke saboda rashin lokaci ko ƙungiyoyi ne ko makarantu ne ko ma'aikatu ne za a iya gayyatar mu ko a ce muna so da Allah a zo mu zauna akwai tsari da shawarwari da ake ba wa iyaye na ta yaya za ka kare yaranka daga fadawa irin wannan hanya mara kyau da in baka sa ido baka san me yake ciki ba saboda haka muna da bangare guda da aikin su kenan child protection wallahi haka ake musu saboda haka muna ba jama'a shawara cewa sa idan yana da amfani amma inda hali za a iya zuwa ga ofishin mu nan makotan masallaci ne mu sannan ko wannan number 622 duk wani karin bayani mutum zai iya nema sai abu na ƙarshe shine kayan da muke amfani da su da irin wannan karafan sadarwa su suke ba da dama mu yi amfani da waya saboda akan samu matsala musamman a garuruwa ba irin cikin Kano da ake da akwai wayewa da yawa ba akwai ƙauyuka da akan samu mukan samu matsala muna zaune ana zuwa mana da ƙorafi mutane sai an kafa musu ƙarfe a rungonsu yana sa su rashin lafiya yana sa akwai wanda muka je kwanaki suka ce wani duk wanda ya mutu a unguwar suna ganin kamar abin da yake kashe shi tsawon shekara wajen kusan 6 suna bayani wallahi sun yi bayani kuma sun yarda cewa gani suke kuma musulmai cewa wannan mutuwar duk da ake unguwar nan wannan karfin shi yake kawo shi saboda haka mukan je mu zauna mu yi magana mu wayar da mutane kai saboda a doka mu masu shiga tsakani ne ba zai yiwu mu ɗau ɓangare ɗaya ba kowa namu ne saboda gwamnati ta kowa ce saboda haka arafan nan akan samu wanda saboda irin wannan sai su sa ko yaran su bata wurin ko a ɓaɓɓalle ko a sace musu batira ko a sace musu janareta abu ne da yake buƙatar kuɗi da yawa gaskiya nasu ne masu kamfanin waya amma mun ke amfani da shi saboda ran da ka tashi baka da waya a ce haske ka tafi wata unguwa kana cikin matsala to shi yasa yana da kyau don Allah mu sa ido duk abin da bamu gane ba da bamu gamu ba ga hukumomin tsaro kawai a kira a sanar da su cewa a'a ga wani abu yana faruwa da ƙarfa saboda ran da ya lalace sannan za ka fahimci cewa lallai yana da amfani ishu na karantuwa na kuɗi ishu na komi za ka yi ta amfani da facebook a wajen na malam ya zauna ka ne akwai masu kallo a live a facebook duk albarkacin wannan kafafen sadarwa ne saboda haka shine dai abin da muke so da Allah jama'a ta ido sannan a taimakawa jama'a a taimakawa hukuma gaba ɗaya in akwai wani ƙarin bayani za a iya samu ma a cikin ma ofishin mu ko a kira nan ba 622 sai mu ƙara bayani insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا اللهم وفق ولاه امورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد وولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم عليك بطوائف البغي والعدوان الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون اللهم من ارادنا بشر وسوء فاشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميره يا قوي ويا عزيز اللهم انا نسالك في نصور من عادانا ونعوذ بك من شرورهم اللهم احفظ بلادنا وديارنا وقلوبنا واموالنا ومزارعنا اللهم احفظنا بحفظك واخلعنا برعايتك وعنايتك اللهم وفقنا في هذا الشهر الكريم اللهم اجعلنا فيه من الفائزين ووفقنا لقيام ليله القدر ايمانا واحتسابا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.